Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na BOA Africa akan mita 200.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM gane kuma ana iya kama mu alfa radio da ke kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litinin 6 ga watan 1 na sabuwar shekarar 2020 Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Hafiz koko Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran
mutane da dama suka taru a Tehran babban birnin kasar Iran yau Litinin da nuna juyayin mutuwar General Qasem Soleimani Kungiyar kasashe uku da ake kira E3 sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nuclear 2015. Sannan harin da kungiyar ƴan ta'addan Al-Shabab suka kai a wani sansanin soja a Kenya ya halaka ma'aikatan tsaron Amurka uku.
Kanin labarin kenan. To ganin zuwa yanzu babu alamar zaman tsar-tsar a Najeriya da buƙatar matakin gaggawar da rundunar ƴan sandan ƙasar ta dauka saboda rikicin Amurka da Iran.
Irin wannan abubuwan yana iya tasowa daga baya saboda mabiya saboda haka kaga ya kamata a ce kafin abu ya taso a gargade su a ja musu kunne
to za kuma aji ci gaban hirarrakin da muka yi da Professor Usman Bugaje daga Najeriya da kuma Professor Jibo Hammani daga Niger kan wato wannan karce kasa da Amurka da Iran ke yi da kuma yuwar su buga ko akasin haka kamar kowace ranar Litini Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mutane da dama sun taru a Tehran babban birnin kasar Iran yau Litinin da nuna juyayin mutuwar General Qasem Soleimani yayin da wanda ya maye gurbin sa ya sha alwashin daukan fansa ga harin Amurka da ya halaka shi a kuma daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke barazanar kai hari kan wuraren tarihin Iran idan har Iran din ta mayar da martani An kyale su su kashe mutanenmu da azabtar da su da kuma dasa babambamai a gefen hanya da suke halaka mutanenmu kana mu ba mu da ikon kai hari kan cibiyar al'adun su hakan ba za ta yiwu ba in ji shugaba Trump yayin wata ganawa da yayin da manema labaru a cikin jirgin Air Force One a daren jiya Lahadi kakakin majalisar wakilan ta Amurka Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa a cikin wata wasiƙa da ta tura abokan aikin ta na bangaren jam'iyyar Democrat cewa majalisar za ta dauki wata matsaya kan yadda za su rage karfin ikon da shugaban yake da shi kan daukan wani matakin soji akan Iran Pelosi ta kwatanta harin na makon da ya gabata a matsayin takalar fada kana ta kuma ce zai jefa dakarun Amurka cikin hadari ya kuma ƙara rura wutar takaddamar da ke tsakanin Amurka da Iran A wani labarin kuma kungiyar kasashe uku da ake kira E3 da suka hada da Faransa, Burtaniya da kuma Jamus sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nuclear 2015 da aka kulla tare da wasu manyan kasashen duniya kana ta kaucewa ta da hankali biyo bayan kashe babban general din Iran da dakarun Amurka suka yi A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a yau Litinin, kasashen kungiyar tarayyar Turai uku da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar nukiliyar sun jaddada muhimmancin a kwantar da hankali a Iraki da Iran, kana sun yi kira da su haɗa ƙarfi da ƙarfe don yaƙi da kungiyar IS. Cikin sanarwar kungiyar ta E3 ta kuma ce, muna sake jaddada aniyar mu ta ci gaba da yaƙar kungiyar IS. Wanda shine babban abin da muka saka a gaba yana da muhimmanci mu ci gaba da haɗin kanmu a wannan yakin muna kira ga hukumomin Iraki da su ci gaba da bada dukkan goyen baya da ake bukata don haɗin kanmu Wasu ma'aikatan tsaron Amurka uku ne suka mutu yayin da kungiyar ƴan ta'addan Al-Shabab suka kai hari a wani sansanin soji da jami'an yaki da ta'addanci na Amurka suke amfani da shi a Kenya a ranar Lahadi da yamma A cewar sojojin harin na filin tashin jirage da ke Mandi Bay ya kuma lalata jiragen saman Amurka da dama da kuma motoci kafin a dakile shi. Wannan harin da kungiyar ta Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida ta kai shi ne hari na farko da aka taɓa kaiwa akan dakarun Amurka a gabashin Afirka.
between 4 and 5 there was that attack at that critical base, that airstrip.
Daya daga cikin dakarun Kenya mai suna Irungu Makari kenan yake cewa a tsakanin karfe 4:45 aka kai harin kan sansanin sojin an yi ta artabu tsakanin sojojin mu da maharan har zuwa karfe 6 amma yanzu al'amura sun lafa. Mai magana da yawun rundunar sojin Kenya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kashe mahara 5 tuni dai kungiyar ƴan ta'adda ta Al-Shabab dake Somalia ta dauki alhakin kai wannan harin. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Australia tana ci gaba da kokarin kashe wutar daji da ta lakume miliyoyin kadada ko hekta-hekta a jihohi uku. An samu kadawar iska kaɗan ta kuma da kuma yanayi mai sanyi a jiya Lahadi da ya samar da ɗan sauki daga wutar da ma'aikatan kashe gobara suke ta kokarin kashewa cikin tsahon makonni da suka gabata. Dubban mutane suna zaune a sansanoni da aka kiyasta gidaje 2000 sun lalace. Kana mutane 24 suka mutu tun lokacin da gobarar ta fara.
Are there many times I've packed all my belongings in the car or tried to get it out, you know what I mean, and packed it?
Gaskiya muna cikin damuwa sosai a dadin lokacin da muka dauka kafin mu hada kayan mu a cikin mota ko fitar da su waje. Ka san abin da nake nufi. Ka dauki yaranka zuwa wani wuri can. Yanzu haka za mu bar gidanmu wanda ba mu san har zuwa tsawon wani lokaci ba, kuma ba mu san me ke faruwa ba da kuma yadda lamarin zai yi muni ba. Gaskiya akwai damuwa. Film din 1917 da na Once Upon a Time in Hollywood sun samu kyaututtuka mafiya tsoka a bikin karrama ayyukan hada fina-finai na Golden Globes da aka yi a birnin Los Angeles da ke nan Amurka. Wannan karramawar da fina-finan suka samu a bikin wanda aka yi a jiya Lahadi na nufin akwai yiwuwar su samu lambobin yabo a bikin Oscar da za a yi a watan gobe. Shi dai film din 1917 wanda Sam Mendes dan kasar Birtaniya ya bada umarni, wanda kuma dandalin hada fina-finai na Universal Pictures ya shirya, ya samu lambar yabo ne a rukunin kyawun hotuna. Shi kuwa Once Upon a Time in Hollywood wanda Quentin Tarantino ya hada, ya samu tasa lambar yabon ne a rukunin fina-finan bandariya da na wake-wake. 1917 film ne da ya mayar da hankali kan irin wahalhalun da wasu sojojin Birtaniya biyu suka fuskanta a lokacin yakin duniya na daya. Shi kuwa Once Upon a Time in
labarin duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, a ci gaba da daukar matakan tsaro da kasashen duniya ke yi, sanadiyar karshe kasa da gurnani da Amurka da Iran ke ta yi, ita ma Najeriya kasar da ke da dumbun jama'a da kuma ma'abuta akidoji daban-daban ta dau mataki. Ga wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Rundunar ƴan sandan birnin Abuja ta kara samar da ƙarin jami'anta a sassan birnin daban-daban, inda kuma aka giggirke motocin ƴan sandan kwantadatar zoma a birnin. Wannan ya biyo bayan umarnin da Sofeta General ƴan sandan kasar ya bayar bisa wani rahoton sirri da suka samu ne cewa wasu masu kare muradin akidar kasar Iran na tsara tayar da hankali da mazanga-zanga saboda kashe wani janar din sojan kasar Iran din da Amurka ta yi a bayan nan. A tsakiyar birnin Abuja na tambayi wani mazaunin birnin ko anya ya lura da alamar zaman dardar.
Sunana Alhassan Shaibu, minister. To gaskiya ni dai a birnin Abuja ban gani ba kuma ban ji labari ba.
To amma ya kake daukan wannan gargaɗi da shugaban ƴan sandan Najeriya yayi?
Wannan shine daidai.
Saboda me?
Saboda ya kamata a ce ma'aikaci ya san aikin shi. Ba dan komai ba kwa, su suna da masaniyar dukkan irin wannan abubuwan yana iya tasowa daga baya. Saboda mabiya. Saboda haka kaga ya kamata a ce kafin abu ya taso a gargaɗe su, a ja musu kunne.
A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, wannan mataki da shugaban ƴan sandan Najeriya ya dauka ya zo lokacin da ya dace.
Zaka iya tunawa a shekaru kusan uku ko hudu da su a baya akwai wani shugaban wannan Hezbollah wanda ke kasar Lebanon wanda aka kama yana shirin ya je ya karba passport ya canza kamannu da niyyar ya zo nan Nigeria, aka kama shi na gani a kasar Egypt ne. To kaga irin wayannan akwai alamomi da ke nuna cewa lalle irin wayannan kungiyoyi da ke goyen bayan aqida ita Iran suna da kusan makafa da kuma dama na su yi amfani da Najeriya su dau su yi wata su dau wani mataki da suke son su dauka to lalle shirin wannan shiri da ita nan sanya Najeriya ta yi shiri ne mai kyau
koda ba ga yan sandan Dr. Kabiru Adamu ya ce akwai bukatar su ma sauran jami'an tsaro su zamto cikin damara
to kariya zan ita hukumar yan sanda ko nan sanda ita ce kadai za ta yi irin wannan mataki duka bangaren tsaro ya kamata su hada kai don irin bayanai da za a tattara wanda zai nuna shirin da ita kasar Iran da magoya bayan aqidar ta za su yi shine zai taimaka mana nan nan sanda misali akwai wannan hukuma ta NIA da ma duk wata hukuma da take da hannu a cikin yadda ake gudanar da tsaro a Najeriya to sai kamata su
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to ga da Hassan to har yanzu kan wannan batu na tankiya da ji wa juna da ake yi tsakanin Amurka da Iran idan an tuna mun gabatar muku da fashin bakin Professor Jibo Hamani daga Niger da kuma Professor Usman Bugaje daga Nigeria a ci gaba da hirar Professor Bugaje zai dora ne daga inda yake magana kan dusashewar da yace tasirin Amurka na yi
ba ita kuma Amurka yanzu alkadarin ta kasa yake tattalin arzikinta da abubuwan da ta mallaka ai ba mai mallaka su amma yanzu ko China ta ishe ta ba ma san a ce an yi rikici amma ai ta ga rikicin da ake na tattalin arziki ko ya da rikici ko ya fada da makamai to ba ma fata haka zai fa don in hakan ya faru ba America da China ka ce za su sha wahala ba kusan kowa a duniya domin duniyar ta tsincewa take kullum tana kara matsuwa tana kara wato alakar kasashe da jama'a kariya yake in wata wani abu ya taɓa wani ɓangare na duniya to zai shafi ko ina sai haka ba a fata haka zai faru amma shi wannan take-taken da ake yi yana iya taɓarɓare da Allah ya kiyaye ya zama wani babban yaƙi da zai jawo wasu mutane wani ɓangare domin ne ka tuna kwanan nan a Malaysia da Iran da Malaysia da Turkiya da Qatar da Uzbekistan duk sun haɗu ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi yadda za su juna shi ne za su taimaka ma juna a wajen tsere-tsere na kayan yaƙi. To duk da yake abin nan yanzu aka fara shi amma kaga wannan zai ƙara sa waɗannan ƙasashen su ƙara jinjira kuma zai iya sawa tun yanzu sauran ƙasashen ko ba su faɗa a fili ba su fara kai gudun ruwa. To kaga irin wannan ne sai wannan ya jawo wancan wancan ya jawo wancan sai ka ga an haɗa yaƙi da wani ƙasashe guda biyu na duniya.
To Professor baya ga waɗannan dalilai da ka zayyana kana ganin kawancen Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila waɗanda dukkanin su ana ganin ba su kaunar kasar Iran ta mallaki makamin nukiliya na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran din?
Eh wannan dai ai shine kamar tushen magana. Kuma in ka tuna ainihin yahu ya je a majalisar ɗinkin duniya ina jin shekara biyu ko uku da suka wuce yana tsoratar da dukkan kasashen cewa da an ba Iran rata ko ya yake za su je ta sai da amma ai da kai kasashe na duniya irin su Rasha irin su China da sun mallaki irin wannan makaman kuma suna mu'amala da Iran saboda haka yanzu ya kamata da ita America da Israel su gane cewa fa jiya ba yau ba yanda da suke yin nan su cika ran su ga babbaka a da a nufin da a nishi to ta abubuwa sun canza ya kamata su gane ba za a kyale su ci gaba da irin waɗannan abubuwa ba abinda muke fatan da za su yi su koma kamar sauran ƙasashe su ce to jama'a yanzu dai al'amari ya canza ya za mu haɓaka mutum kari bala'in da ke faɗa mai ƙasar duniya duka baki ɗaya kamar wannan canjin yanayin yadda ake magana shi ya kamata a ce ana yi ya za mu tunkari fatara da talauci domin fatara da talauci nan kar ka ga kai ƙasar ka baka da su a'a idan wata ƙasa ta su kaɗin ba za ka zauna lafiya ba.
Professor Usman Bugaje daga Najeriya kenan ke tsokaci kan sa'insar Amurka da Iran. Shi ko Professor Jibo Hamani daga Niger ya tsora ne daga inda yake ja da uzurin da Amurka ta bayar da kashe Kasim Sulemani da cewa
ina jin dai wannan duk fadi ne sun samu dai labarin General Sulemani ya je Iraq sun samu wannan labarin suka so su yi abin amfani da wannan labarin su kashe shi dan su san matsayin shi cikin harkokin yaki na Iran kamar shi ne kwakwalwarsu kuwa abin da ya shahi yaki
to professor kana ganin kawancen Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila waɗanda dukkanin su ba su san Iran ta mallaki makaman nukiliya kana ganin na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran
a kuka dan abun da ya shafi Saudiya duke da mu American shine Saudiya man petrokin nasu yawanci shi yana gabas cikin ƙasa a ta Saudiya kuma yawanci region man petrol na inda na bangare na Shi'a ne mutanen da kenan Saudi mutanen Saudiya ne amma ɗan Shi'a ne wato kenan ana tsoron alaka su da Iran abun da ya shafi Israel saboda ƙarfin da Yahudawa suke cikin America amma in ba haka nan ba in ba dan wannan ba Israel mutum ce kama America kama sai dai kana da mutane wanda ke abinda suna da iko suna da ƙarfin iko cikin America kuma Saudiya ita da kanta ba za ta yarda ba yaki ya barke ba za ta yarda dan saboda in yaki ya barke Saudiya kuma an kare da ita dan saboda Iranian kamar Trump shi da kanshi yace ma Saudiya kuma gaban su yaje yace musu inda ba dan mu ba da yakin Iran zai kawo muku ba zai iko kwana bakwai ba kamar mai kasan tarku to kenan su Saudiya sun san in yaki ya barke ta kare kazalika yan Imarat
to professor kana ganin wannan harin na iya nasaba da wani yunkuri na shugaba Trump na karkatar da hankulan mutane daga rigimar tsige shi
yana yiwa amma dai ga abinda mutane ke faɗi kun ba yau ba shi son yake in lokacin zabe ya zo na biyu Amerikawa su dube shi kamar wanda ya kawo zaman lafiya cikin ƙasa ya maido sojojin Amerika da ke waje ya mazo su gida abinda alkawarin da ya ɗauka wajensu kenan ko
haka
shi ya haifa a ce mutum ne wanda ya kawo mu ƙasar su zaman lafiya to amma ka san da shi yaƙi da aka ce an san faruwar shi amma ba a san ƙarfin shi ba
wallahi yawa professor kana ganin wani mataki zaka so Amurka ta ɗauka a maimakon kai wannan harin idan Iran na mata barazana kamar yadda ta yi ikirari
in Iran ta kai hari bisa ga sansanin Amurka wanda ke kwastar ko wasu ko na
abu
cile su ne Amurka su mayar da makami sannan kuma yaki zai barke a gaba ne amma in wata hanya ce ta ɗauka kamar ta kashe wani ko wasu cikin generalurikin abin nan na yakan Amurka wannan ina ganin za su bari abin ya wuce shi kina
Professor Jibo Hamani daga Nijar ke fashin baki kan rikicin Amurka da Iran. To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 10 ne da kusan minti 15 ko 14 agogon Washington da ke waye. To yanzu zamu za ku a gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwa dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC masu sauraro masu iya magana dai kan ce dadi na da gobe saurun zuwa Yau gashi Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shekara ta 2019 wanda shirin nan ya duba abubuwa da dama da suka shafi ilimi a ƙasashen Afirka da ma duniya baki daya. A yau za mu duba wasu kaɗan daga cikinsu da kuma fatar jama'a sun ga sauyi akan alƙawulla da mahukunta suka yi ko dai na ingantawa ko kuma na samar da mafita na dindindin mun dai fara shekarar ne da wata matsala da ta kunno kai a jamhuriyar Niger
makarantu kimanin 31 ne gwamnatin ta Niger ta bada sanarwar rufewa bayan da binciken takardun izinin kafawa da na bude makarantu masu zaman kansu ya gano su da rashin cike wasu muhimman sharuɗan da ke tabbatar da halaccin su kamar yadda shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare Malam Ashanahima ke gaya wa manema labarai
kan ka bude makaranta mai zaman kanta kana yin takardu naka a baka izini na harko wanda aka ce ma a kreashi a turanci bai ce haka nan in ka cika ka'idodin nan anabu inda zaka fara wallafa kamar ka fara aikin to cikin wannan akwai wanda ba su takarda ko dai haka dai suka yi amma suka buda
matakin hukumomin wanne ya bayyana a wani lokacin da aka shafe watanni uku na farko daga cikin watanni tara na shekarar karatu wani abu ne da jami'in kare haƙƙin jama'a akan sha'anin ilimi Ahmadu Rufai Lawan Sallau ke ganin zai haddasa cikas wa karatun dubban yara
a rihe gaba daya dada dan talaka ya ga bane sun ce takardu abu su yi ba in baka yi takarda ba ai akwai hanyoyi wanda ake bi kai wane mun baka wa'adi nan da wata guda in baka saka takardarka ba muna iya murye ya kamata shugaban kasa ya yi magana bisa wannan lamari
a Najeriya kuwa an samar da wani shiri ne don inganta rayuwar wasu marasa galihu
Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta kirkiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓo a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adin su a gidan yari babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske
to sai muka ga to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta akwai waɗanda yanzu suna makaranta din bari mu ba su dama su ma su yi makarantar to sai muka fara adult education na yaki da jahilci daga nan sai muka fara na junior secondary school sai muka fara kuma na secondary school babba wanda za su kare da waye ko ne ko to alhamdulillah kuma sai ga national open university ta zo da national open university ta zo sai ta bada dama cewa kana zauna a gidanka kai wannan abu so ashe kenan ko wanda ke zauna gidan yari yana da damar ya zo ya wannan ai karatu to sai muka fito da wannan tsari da hadin gwiwar national open university sai muka kafa to alhamdulillah yau muna da center guda 10 kuma za mu kara wasu amma muna da dalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na degree muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na degree na farko akwai wanda ke degree da degree mutum ɗaya
duk dai a Najeriya matsalar almajiranci ta yi kaurin suna yau ina aka kwana
farko dai abin da ya shafi karatun allo wani tsari ne da ake da shi wanda asalin tsarin manufar tana da kyau manufar shine ya za a yi yara su samu haddata alqur'ani mai girma to haddata alqur'ani mai girma kuma abu ne mai daraja cikin addinin musulunci qur'ani mai girma ya kwadaitar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ahadisi masu yawa ya nuna daraja da falala ta mahaddacin alqur'ani mai girma sannan addinin musulunci ya nuna iyaye da suka tsaya ƴaƴan su suka samu karatun alqur'ani mai girma wato su kansu iyayen sai sun ci albarkar wannan karatu da ƴaƴan su suka yi a ranar tashin alkiyama cewa za a zo da mahaifin mahaddacin alqur'ani mai girma da mahaifiyarsa ranar tashin alkiyama Allah zai sa a sa musu alkibba ta haske a kawo wani kambe na zinari a sa musu an girmama su an musu sarauta a gaban taron duniya gaba daya saboda kawai dan su ya haddace alqur'ani mai girma to shi tsarin karatun allo wato manufar asali manufar mai kyau ce shine manufar ana so yaro ya haddace alqur'ani mai girma uba yana kishin haddace alqur'ani mai girma to amma inda aka samu kuskure shine a baya zaka ga yara da suke haddan alqur'ani mai girma mafi yawa suna farawa ne a wajen iyayen su maza wasu ma su fara a wajen iyayen su mata daga nan su ci gaba dai a wajen malumin su idan wani dalili yasa za a dauki yaro a kai shi wani wuri ya je karatu zaka ga akwai wata alaka da kuma daukan matakin yadda yaron zai zama yayi karatun cikin mutunci ba tare da yayi karatun cikin halin da zai iya jefa hatta tarbiyyar yaron a cikin hatsari ba
a kasar Ghana kuwa abin sai san barka
gwamnatin da muke kan ga ya promise kamar in Allah ya sa aka iyaka force mishi ya zufawa ya bada opportunity kowani yaro a cikin Ghana ya iya samu education free without a pessoa da zai biya wai ya biya ma government for school fees saboda wannan duk al'umma gaba da yaka taru aka vote mishi sai Allah ya sa ya samu nasara da kuma ya samu nasara jiki kun Allah da Allah ya tanye shi she go ahead ya implementing free education from basic education to the secondary level, that is senior high secondary school.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a cikin wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu shekara ta 2020 za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye. Babban abun fata a nan shine waɗannan alƙawulla da mukunta suka yi a cikin wannan shekarar sun samu cika su kuwa. Yanzu an bar al'umma da alƙalanci. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da ke Najeriya, Niger da ma ƙasar Ghana. Muna muku fatan Allah ya sa sabo shekarar tafi wannan ta 2019. Da fatan alkhairin da ke ciki, Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya. Amin. Godiya ta musamman ga Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
So gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Hussein Abba Dambam. Yace salamu alaikum. Ku gaya wa kasar Iran da Amurka cewa ya kamata su zauna da juna lafiya ta hanyar yin sulhu tsakaninsu, domin ita fitina farkonta aka sani ba san ƙarshen ta ba, kuma duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, tashin hankali ba zai kawo shi ba. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange Yalwa da Aliyu Usman taka lafiya. Suka ce muna yi wa 'yan makaranta fatar komawa makaranta lafiya a yau Litinin bayan hutun Kirsimeti da na sabuwar shekara, da fatan Allah ya baiwa iyaye halin biyawa 'ya'yansu kuɗin makaranta. Daga nan sai sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa, yace salam VOA Hausa. Kashe sojoji Amurka uku da Al-Shabab ta kasar Somalia ta yi a wani sansanin Amurka da ke kasar Kenya abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Sai kuma sakonmu na karshe da ya fito daga Isa Lawan Girgir, yace matakin da shugaba Buhari ya dauka na hana duk wani jami'in gwamnati fita kasar waje domin neman magani ya dace matuka, amma fa ya kamata shugaba Buhari ya nuna misali sai sauran su bi sahu. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku, godiya muke yi.
To gaishe ki, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe, wato labaran duniya an manfa a takaice.
Mutane da dama sun taru a Tehran babban birnin kasar Iran yau Litinin don nuna juyayin mutuwar General Qasem Soleimani, yayin da wanda ya maye gurbinsa ya sha alwashin daukan fansa ga harin Amurka da ya hallaka shi, a kuma daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke barazanar kai hari kan wuraren tarihin Iran idan har Iran din ta mayar da martani. A wani labarin kuma, kungiyar kasashe uku da ake kira E3 da suka hada da Faransa, Birtaniya da kuma Jamus sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015 da aka kulla tare da wasu manyan kasashen duniya, kana ta kaucewa ta da hankali biyu bayan kashe wani babban janar din Iran da dakarun Amurka suka yi. Wasu ma'aikatan tsaron Amurka uku suka mutu yayin da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai hari a wani sansanin soji da jami'an yaki da ta'addancin Amurka suke amfani da shi a Kenya.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa, sai kuma a dakatar shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin na Shawn Kale, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku kan tankiyar da ke tsakanin Amurka da Iran. Wassalam.